Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu a Alpha Radio sai kuma ta internet a voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai soro
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
Masu sauraro a yau Juma'a 17 ga watan Nuwamba shekarar 2017 kamar kowace rana da muke magana akan al'ada da shakatawa a yau mun samu bakuncin Farfesa Uba Ali Muhammad
malami a wata makaranta da ta shahara wajen koyar da horar da mutane game da harkokin da suka shafi yawon shakatawa a Gondare ta kasar Kamaru.
Amina akan Amerika tunanin dukkan wanda yake kasan kefiri. Amerika na murdiya tana danniya ita ne take kawo yaƙe yaƙe ita ne take kawo rashin ko kuma rashin jituwa tsakanin jama'a da nazo na gani kuma shi na ga ba haka bane. Kai ni na yaba mu Amerikawa ba dama.
Abokin aiki mu Malam Sahabu Imam Aliyu ya tattauna da wannan bako namu wanda ya kawo mana ziyara a nan ofishin mu dake Washington.
To yanzu ga hirar da Malam Sahabu Imam Aliyu suka yi da bakon mu Farfesa Uba Adamu inda suka tattauna muhimman abubuwa.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku cikin shirye-shiryen wannan sashin Hausa na muryar Amurka. Ina farin cikin shaida muku na tare da babban bako Farfesa Uba Ali Muhammad malami a koleji na musamman da ake kira AHT Semak dake Ngaudare, makaranta ce da ta shahara wajen wato koyarwa ko kuma horar da mutane game da harkokin da suka shafi yawon shakatawa. Farfesa Uba barka ka da zuwa cikin
shirye-shiryen. Gafarta.
Eh barka ka da zuwa.
Gafarta.
Madalla. Farfesa me kawo ka Amurka?
Nazo hutu Amerika.
To Allah sarki.
Hutu ne Allah ya kawo ni nan.
Wannan ne zuwan ka na farko ko ka taba zuwa?
Kai ban taba zuwa ba.
Wannan ne
zuwan ka na farko.
Ba shakka. To ina da ina kaje tun da ka zo.
Tunda nazo naje Virginia ta yamma.
Okay.
Naje Virginia to me a Virginia a Dallas
na sauka. Dallas Airport ka sauka.
International Airport na sauka. Nazo nan DC.
To.
Naje New York.
To.
A Virginia ta yamma naje birnin Charlestown.
Okay.
Duk na tafi.
To.
Na manta naje New Jersey.
To.
Naje kuma Baltimore.
To sai kai yawo so sai kai Maryland.
Na Maryland nake da zama.
Galo ne kake da zama. To.
Silver Spring
kake.
Ba shakka.
To maraba.
Yawa.
Farfesa ya kaga Amurka?
Ni na ga abin mamaki a Amurka.
Me baka mamaki?
Abin da ya bani mamaki wato bantuna cewa Amurka an ci gaba yanda nazo na ganin nan ba.
Kamar a wani
bane da wani bane. Dukkan barnin da na duba shi naga an ci gaba.
To
wato she abin din yasa nayi tunani. Ya aka yi kasashen mu duk kokari da gugurmayan da muke yi ba mu ci gaba, wato yanzu akan wannan nake tunani nake nazari domin dukkan barnin rayuwa a cikin kasan nan an ci gaba har rayuwar yau da kullun inda zaka je ka ga mutane su yi maka murmushi idan su gaishe ka idan su baka hanya wato abin da dadi.
Menene tunaninka game da Amurka kafin ka zo da kuma yanzu da ka ganta menene canji a tunaninka?
Tunanina akan Amerika tunanin dukkan wanda yake kasan ƙetare ne. Amerika na murdiya tana danniya ita ne take kawo yaƙe yaƙe ita ne take kawo rashin saduwa ko kuma rashin jituwa tsakanin jama'a. To mun ji Trump yayi sarauta, ana hayaniya, ni sarautan shi ba dadi. To da nazo na gani kuma shi naga ba haka bane.
To ya jama'a ya Amurka, ya kaga Amurkawa
kai ni na yaba mu Amurkawa ba dama.
To
na nayi tunani domin zan ba da dan misali. Na rinka karantawa a jaridu domin yau yayi shekara musaka kaman 35. Ina da kawuna Suleimanu Korau, shine da dan majalisan dokoki a garin mu. To yana sayan jarida duk inda jarida take. Shi saya ya kawo garin mu. To lokacin mu mun zo mun shiga secondary, wannan misali nake baka. To ƴaƴan shi wato yayyuna idan ya karanta shi ya dauka zuba ɗakin su, to su ba su son karantawa. Ni kuma shi da na gane, to shi ne rinka bin su dukkan jarida in ya fito daga ɗakin shi, in ya kawo zan karanta. To a cikin irin karance-karancen har na saba na shiga jami'a na soma aiki, na rinka jin batun makabartan Arlington.
Arlington
cemetery. Arlington cemetery inda ake aka binne shugabannin kasashe
da sojoji ko
da manyan sojoji. Edi hadda shugaba Kennedy da matan shi Jackie. To wato shi nace zan je in ga wannan makabartan shi aka kai ni. Wato misali nake bayarwa. Shi na saka kaman makabarta ne a garin mu, inda zaka je ka tambaya wai ne kamta ina yake kwanci, a ce maka ina kwanci ta dama. Duk inda zaka tsaya she ka hanga, a ce maka ga kabarin ki. Wato shi na je na ga wannan makarantan din gari guda ne
makabartar. Wata duniya ce musamman.
Wata duniya ce musamman. To da na je can wato kaman a Hausance zan baka dariya shin ce she na bata a makabartan. To ina zan bi? Tunda gari guda ne, yanki bangare anguwa shashi she nace musu. To tunda haka ne nazo naga kofar makabarta na hango kabaruruka naga ado ruwa na wasa da makamantansu. To na koma sheran da Allah sake kawo ni batun ga inda wai ne kwanta wai ne bai kwanta ba. Aka ce kai wannan she kai ne, nace to yanzu kai ina jin dari.
Bari koma
jin shirya. She na shirya inda rabo na zo gani, amma na hangi kofar makabartan naje na shiga na hangi garin.
Na'am.
Yawa. To misali ne wato ko menene da girma nan a Faransanci kan ce gigantisme, wato ba a karamin abu.
Gigantic tabbata
duk yawa dukkan abinda ka tuna a nan shi yana da girma. Shi na je na ga Central Park a New York. Central Park nan na saka kaman dan bangare ne inda da pirani da abinan. To da na je kofan idan aka ce mini mel kazane, nace to shikenan naga kofan na koma.
Na koma
na shirya, bazan iya wannan darin ba. To wato wannan nan she kasashen Afrika ina kiran jama'a mu koya.
Kware da gaske ko ba koya, wannan magana ce mai muhimmanci Hafsat na karatu.
Gaskiya ni ma abin da duk nafi gani mai muhimmanci a ciki shine yadda yace karatun nan. Kin san karatu ba wai jarida kadai ba, komai duk abin da ka gani a rubuce kawai ka karanta, saboda yawanci za ka ga akwai ilimi a ciki.
Kware da gaske.
Irin su littattafai, irin koma dai a internet ne mutum, wato yanar gizo mutum zai iya budewa ya duba. Sai akwai wani wata magana da aka ce inda mutum yana neman ilimi to ya duba cikin littafi, saboda duk abin da yake na ilimi yana nan arbuce, wanda yake da wanda ya wuce da wanda yake yanzu, duk suna nan arbuce. So gaskiya yana da muhimmanci sosai a cikin
kuma karatun ma ni sai in gani Hafsat ba wai na jarida kadai ba ko jin labarai ba shi bane. Kin kamar shi yanzu magana da yace tun yana yaro yake tunanin wannan Arlington Cemetery wurin da ake rufe manyan mutane da yace tun yana yaro yake tunanin ta, sai gashi kin Allah ya kawo shi ya zo ya gani, kuma da yazo sai ya ga ba yadda yake tunanin ta ba haka take ba. So karatu ba wai na jarida kadai ba, ma ko littattafai haka nan duk abin da ka gani ka karanta wani ilimi ne na daban kake samu
a rayuwa.
to Allah ya ba mu ikon yin shi.
To Hafsat, to yanzu bari mu dan shakata da wannan kafin mu ci gaban hirar tasu.
Matasa ana kamewa wadansu ana daurewa wallahi ni na fata ku kan ba shi tsaya in takaiti bai karewa in hakan za mu bar hare
hare wani sauran kallo matasa mun zama kwallo daga zancan ko ta kwana dattawa na ta hakilo
to Hafsat, yanzu bari mu koma ga ci gaban tattaunawa ta saboda ba gamawa muka yi ba tsinkiya muka yi saboda mu dan shakata.
Professor, kaga Amurka, kaga yadda take, kuma kaga ka taso daga Afirka, ka san hali da muke ciki. A tunaninka menene matsalar da ke hana mu ci gaba?
Matsala da ke hana mu ci gaban nan na rubuta shi a shashi na Facebook. Masalan da yake hana mu ci gaba abu biyu ne. Na farko, ba mu da fusaha da gane meyar da ko menene a hukumance. Duk abinda muke yi a Afrika, idan aka ce maka hukuma ta shiga wato she mu saka kan abin ya baci ne, ko kuma hukuma ta zo rusawa ne, ta zo patawa ne, ta zo zalumta ne, to wato wannan nan babban matsala ne. Domin naje Tyson's corner, naje naga patirai, aka ce mini duk kan patiran nan wannan gari guda ne ana karban haraji. To ka tuna yanzu idan ka dauki birni kaman a Yaounde ko a Douala ko a Kano ko a Lagos, a cikin babban kasuwa mutun nawa ne ke biyan haraji? To wannan babban matsala ne. Matsala na biyu ya shafi shi wannan abin da nake fada, batun dukiyan jama'a. Dukiyan jama'an nan mu mun saka akan kudi, innan gwamnati ne kudin banza ne, ko kuwa ka zo in ka shiga in zaka iya diba
duka
she ka handa mai ka tafi, tunda kudin banza ne, kudin da yake zaune ne. To wato anan haka she naga ba haka bane.
Anan in ka taba kudin gwamnati,
in ka taba kudin gwamnati shine a gida ɗan uwana suna gaya mini a kai hankali, domin in ka yadda dan takarda za a ci tara na dola 500 ne
200
zuwa sama shine. To shine nace wannan kudin gujiri na ma bai kai 500 din ba, da me zan biya?
To
in biya da shekaruna, to wato wannan ne yake hana mu ci gaba.
To me yasa aka shiga wannan yanayi na rashin mutunta hukuma, da kuma hukuma ta kasance azzaluma, ko mutane yan ƙasa suna kallon hukuma a zaman azzaluma? Me ya kai ga haka?
Ni ina gani ɓaci muka yi.
To
ɓaci mutanen Afrika suka yi, domin idan ka duba da a tsarin mu
ba haka ba
na gargajiya, ba a taba dukiyan ko mamaci, ba ko shi zo ya mutu a wajen ku, dukiyan shi na shi ana ajiye da shi ko kara ba a taba hawa, shirran da ƴan uwan shi suka zo su karba,
ko kuma a sa a baitul mali hukuma,
ko kuma a sa a baitul malin hukuma in bai da kowa,
in bai da kowa,
voilà, ba a taba dukiyar mutum. Dukiyar mutum nan wato kaman sakre, wato sakre nan ana numi, ana
abin da ya zama baya tabuwa,
baya tabuwa,
haram, akwai haramun,
haramun ne ka taba, haramun ne ka taba. To wato da muka yi ko mulkin mallaka ne zo ya sanja mu da karin a duniya,
professor, ko ba mulkin mallaka wannan sai karbi mulki, kaman misali a kasa kaman Najeriya, na san kuma haka wata kila abin yake a Kamaru, shugabannin nan da suka mutu ba su da komai,
ba shakka.
To me ya faru daga bayan su zuwa yanzu?
Shine nake fada, nace baci muka yi, domin bayan mulkin mallakan nan ba za mu iya baci wa shi garin ba, muna baci a hankali ne, sannu a hankali har muka je muka gama lalacewa kota kota. Yau kowane ne ya saka burin abin duniya zuciya, shi a ce maka minister kaza, ko shugaban karaman hukuma kaza, ko wani harcin soja kaza, ya saci abin da je yi kasafin kudin kasa ko jaha guda, me za ka yi da shi? To wannan ni na saka kan baci muka yi,
to
she mu lura kuma mu gane mun baci mu gyara kanmu.
Wace rawa kasashen yammacin duniya suke takawa wajen bacin mu? Akwai wani abin da suke yi da yake sa muke baci?
Akwai wani karin, a akwai wani karin magana a Faransance, ana cewa nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, wato idan kai abin kunya ba za ka taba yadda wannan abin kunya bane. Ni a gani na batun cewa kasashe ne suka bata mu bata taso ba, domin yanzu she mu sake mu juya tambayan da kai nan, mu ce wa'annan tunda su suna gyare wa ya gyara su, mu ne za mu gyara kanmu, mu ne kuma za mu bata kanmu. Batun kasashen ketare maganan bai taso ba, domin yanzu a Kamaru, a Najeriya da sauran kasashe an handami dukiya, an je an zuba, yau dukiyan da ake diba ake sata aje a zuban nan ai ba a sallama, mutum ne je dauka je zuba account, idan in ya zuba su kuma suna da shari'un su, suna da tsarukan su, ba a tafiya a fitar hakan nan. Ba za a ce su ne suka ce ɗibi dukiyan nan ka kawo mana ba, me mun ɗiba mun kai, me ya kai dukiyan can?
To Allah ya sauke, Allah kuma ya bamu ikon gyarawa, saboda wannan magana da yayi na cewa yanzu sai ka ga mutum daya ya dauki kudin da za su iya ci da wata kasar, ko za su iya ci da wani garin, ko za su iya taimaka ma wani wata al'umma, wani gari ma su samu aikin yi su samu, amma sai mutum ɗaya ya dauka daga shi sai ƴaƴan shi. Wannan wani abu magana ce da ya mai muhimmanci, kuma wai ba amma Najeriya bane kadai, a ko ina haka na faruwa, wanda shine yanzu nake gani Hafsa da yake sa al'adun mu da abu da zamantakewar mu da komai ma ya canza. Ki lura da wani abu yanzu, zaki ga ko aure yanzu da ake yi, zaki ga mutum yanzu bai zuwa gidan talaka ya aure.
To aikin san abin ne yadda yake cewa mun bacin da gaske, mun baci, ya kamata yanzu matasa su duba su san cewa akwai waɗansu abubuwan ba wai lallai sai abin duniya ba. Kinga da ake cewa manya wasu suna daukan kuɗi wanda yake na gwamnati su tafi da shi wani guri, kinga yanzu tunda matasa sun gane sun san cewa ana yin hakan, tunda kuma yanzu ana cewa ya kamata a ce mulki ana saka matasa a cikin, in suka shiga ya kamata su kuma sai su gyara wannan abin, tunda sun san illar abin, sun san me yake yi wa al'umma. Bai kamata kowa in ya shiga maimakon ya wakilci al'umma sai ya wakilci kanshi shi kadai, tunda wakilta kan suke yi suka yi, tunda diba suke yi, zancen auren kuma da kika yi, kinga shi ma haka ne, saboda kawai yadda dai yace in ne an baci gaba daya, gaskiya an baci, ya kamata
da kai wata kawata da muke magana take ce min wai kin manta da yadda ake sai kiga aure baka duba wai diyar wane ko wani mai kuɗi, kullun kai dattakon gidansu da mutuncin gidansu kake duba, sai kaga mai kuɗi dan babban gida ya je gidan talakawa yayi aure, har tana bani wannan tana bani misalai da gidajen da ada irin kiga wance da wance da yanzu shekara 30 da yin aure, shekara 40 da aure, shiga su dan babban gida ne yake zuwa aure dan karamin gida, amma yanzu in kin lura hafsa zamanin da ake ciki yanzu dan babban gida ɗan babban gida
to shi abinda ba sa dubawa shine ku saki ga yawanci dan babban gida yace shi sai babban gida baya son ya je kuma idan ba ya je gurin wacce bata kai shin ba ai kinga ba zai taimaka wa wasu su ma su taso ba ko kuma sai kiga wani abun kwadayi ne shi ma yana son ya fi haka
sai kiga kuma da a zo a kashe miliyoyi ai auren
a zo kuma ai al'umma da su zai
yi wata diya to
ya mutu gabaki daya
so gaskiya shi ma wannan wani abu ne da ya kamata a ce a duba a gani aure a duba mutunci a duba dattako a duba dan ni ina fadi nace ni ina da da ba zai je gidan sai na duba gidan da zai aure sai na darje na ci na
kuma amma kin ga wannan wani abu ne saboda gaskiya kawata iyaye su fita daga harka auren ƴaƴan su
to Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu gyara to yanzu Hafsat bari mu ji ƙarar shahirar ta su
to
Profesa kana aiki ko kana koyarwa a jami'a wacce take mai da hankali ga harkar yawon bude ido
ba shakka
a rashin ilimi na game da wannan abin sai naga kaman mu a Afrika mun fi damuwa mu zo kasar Turai amma ba mu san nahiyoyin mu ba
haka
harkar yawon bude ido a Afrika bai da tasiri kamar yadda yake a kasashen Turai
wato wannan nan duk ya shafi irin tsarin da muka sassaka da ya shafi wannan dukkan kullun a karantarwa ina ga ya matalibaina zan dauki misali yau kaman kasan Tanzania ko Kenya ko ma Maroko ko Tunisia kasashen nan shi ya zamana yawon bude ido ne farkon abin da yake shigo musu da dukiya
shine karfin tattalin arziki
to wato yau idan ka duba irin matsalan da wannan bangare yake da shi ya shafi matsalolin mu na yau da kullum ba hanya ba tsaro babu manyan hotel da makamantan su babu wani tsari mai kyau to
amma me yasa su ƴan Afrika kansu yanzu wuraren wurare da kai misali da su Turawa ke tashi
haka dai
su je su yawon bude ido a waɗannan wurare amma ni dan Afrika ban san ma wuraren nan suna nan ba sai duk rawan jikina ina zo Amurka ko in tafi Ingila ko in je kasashen Turai
ni na san abin da yasa haka
to
abin da yasa haka wato maimakon domin yanzu duk inda na je Amurka nan ko fadar shugabar ƙasa ko capital anan haka kaga ba nisa da nan da kuna yanzu ko a kofan
VOA
zaka samu ɗan America diwa sun zo
su kalli
wannan waje to kai bako she zamana ba baki diwa ɗan ƙasan ne ran juma'a ne na je fadan shugaban ƙasa na she na saka gare da hula da Hausa na sa Jannabu Karzani masallaci ne na biya ta fadan shugaban ƙasa dukkan su tunda ɗan Amerika ne she suka zo suka tabaibaye ni suna ta yi mini murmushi masu ɗan kuzari su zo har gefe na su gaishe ni do Allah daga ina ka zo kai wannan ka burge da makamantansu don ɗan ƙasan ne to wato wannan nan duk ya shafi tsari a tsari yanda muka saka mun saka ƙasashen mu nan ba mu kai komai ba mun saka kasashen mu nan ba komai mun saka kasashen mu nan shirmen banza ne shi muka saka kasashen turawan nan nan ne wato ido duniya nan ne aka ci gaba nan ne za a ji a shakata nan ne dukkan mu saka kaman tsakatsakin duniya to duk sha'awan mu she ko satan dukiyan jama'a ne she a sato a zo ko a yi gidaje anan ko a zo a yi wasa nan haka dai wannan kuma duk abin da bai cancanta bane rashin ganewa ne kuma irin tsarukan da mukan sassaka ne wa'anda ba su taka kara sun kaiya ba shirme ne
ba da lababu wani abin da kake so ka faɗa da na manta ban tambaye ka ba
ina so in ce ma al'umman duniya kwata-kwata in Allah subhanahu wata'ala ya so ya yadda za baza kolin al'adun gargajiyan Hausawan Kamaru a birnin Yaounde ran 2 ga watan Disamba karfe 10 zuwa karfe wato midi dare secondary za ba ta kofi kolin kayan gargajiya da gine-gine da girke-girke da riguna da kade-kade da raye-raye. Wato wannan akwai babban committee wanda honorable da majalisan dokoki Ali Bashir Hammadu shine shugabanta da sauran mukarabai da jama'a duka za a hadu dai a nuna al'adunmu na gargajiya domin kada mu manta. To shine nake so in gayyaci jama'a don Allah mai da hankali duk in ayin Allah ya so ya yarda ran biyu ga watan Disamba mu hadu a birnin Yaounde mu zuba kolin al'adun gargajiyan Hausawa.
Kai magana sutura da yadda Turawa suka karbe ka a fadar shugaban Amurka.
Haka dai.
Gashi yadda Turawa suke san kayayyakinmu amma mu kuma muna kyamar kayayyakinmu mun fi so mu sa kayan su yanzu ka je makarantun kasashen Afirka ko mu ce misali Najeriya sai ka dauka kana Amurka ne saboda kowa da wandan da ake cewa jeans duk dan makaranta an bai sa jeans ba gani yayi kamar shi ba dan makaranta ba
bai waye bane
bai waye bane menene dalili yasa mu muke kyamar kayanmu su kuma suke san abin da mu muke da shi
wannan nan duk ya shafi tsarin da muka sassaka domin ni na gani kaman shugaba Sankara da ya sarauta shi ya hana saka irin wannan kayakin kaman a makarantu ta ko shugaban kasan Ghana na farko kuma idan ka gani duk inda jeje zani yakan yafa al'adun su na gargajiya to wato tunda gwamnatocin mu ba su karfafa wannan ba to shine muke gani kuma duk na fada kasashen turawan nan mun mai da su gaskiya ne sun ci gaba to mu yanda muke daukan su da waɗanda suka zo da waɗanda ba su zo ba wato mun fifiye su akan su akan mu to shine yasa wannan nan muke
samu wannan
damuwa muke samu wannan damuwa shi mu mai da hankali ne mu mai da hankali da kyau
haka Professor Uba Ali Muhammad mun gode ma kwarai da gaske
kai ne da godiya
da ka samu lokaci ka mana ziyara a nan sashen Hausa na Murya Amurka
kana ji dadi
muna maka fatan alheri muna fatan Allah ya maishe ka gida lafiya
amina nagode Allah rufa asiri
amin amin
Hassan naji dadin wannan hira da professor nan saboda kinga daga wata kasa yake wadda ba Najeriya ba Cameroon kinga yanzu duk wanda yaji wannan ya ji Hausa yadda Hausa kamar take ya ji shi kanshi yadda yadda shi ma al'adarsa take kuma Hausa sai wata magana mai dadi ta sa kaya
ta al'ada ba
da mutanen mu yanzu ba su son sa kaya ko in ce matasa yanzu ni na mafi ganin shiga mata
gaskiya ni ma dai abin yana bani mamaki kamar yanzu zaki ga wa'ansu su ga in suka saka kayan Hausa suna ganin ina ai bisu waye ba ba abin da duniya take ciki ba kuma ba haka bane ba idan ma suka yi amfani da al'adarsu suka fito da ita suka nuna suna daraja ta suna ganin kimar ta mutane ma sun fi ganin mutunci
ni ina ganin kaman ko an ka fita daga inda kake ni kaman ka fi ma san
al'ada saboda duk wanda ya gani kamar yanzu kin ga anan za mu iya cewa su Turawa ba wata wai al'ada ce da su wata wacce zaki ga wata dai aka fi sanin mu da ita ba in suka hanka da alkayin al'adun ka sosai sun ma fi waye mai to in ka zo ka saka kaya ka shiga irin su ka saje da su waye ya san da kai waye ya san waye amma kana saka irin waye ne kai zaka duk inda kika je sai an tsayar da ke an ce bai kai kayan nan daga ina kike
kuma kin san wai su irin kaman wannan din mu suke yi kaman burge su muke yi da mu muna da al'ada muna da inda zamu ma kira saboda akwai wa'anda basu ma san asalin su ba to
kawai su dinan
asali wani abu ne wanda ya kamata mutum ya alfahari da shi idan kana da asali abin alfahari ne kana da asali kuma duk inda ka shiga kakkace ka boye kin kaman wasu suke ga wai in suna in suka je kasar waje su ce wasu ba in Najeriya bane ban taba cewa ni ba in Najeriya
ba to mai sama ba
ban taba cewa wasu suke ana cewa wai ai in Najeriya da an ce sai a ce ba ku da gaskiya na ce a zan ce ni in Najeriya ce kuma an ban yi rishin gaskiya ba shi zai sa a tantance duka in Najeriya ba
kudin gura ga baki daya saboda wanda akwai wanda na taba haduwa da shi yake cewa ai an ce in Najeriya ga halin su ga wai ai Najeriya ba su da kiko kuma ba su da gaskiya yace amma shi saboda ya zauna da in Najeriya yace ba haka bane ba yace akwai dai marasa gaskiya kamar a kowane abu ne akwai masu gaskiya akwai marasa gaskiya ba
kamar ni Hassan na shiga taxi na shiga yarinya ta sai driver ta sun yaji ina mai yarinya ta Hausa ai ina ga yayi minti 10 yana bani shawara kada in sake in bari ta ki wannan Hausa ta fita daga bakin ta
to kin gani wannan ma abu
wannan Hausa in tana jin ta ita ce za ta zama daban kuma sai ne yadda da shi ya dinga bani misalai
saboda akwai wayansu yaran da zaki ga an haife su anan amma ba sa jin Hausa ba sa yin komai kuma wai Hausawa
yanzu a Najeriya da akwai wanda ba su yi ƴaƴan su Hausa
haba ai wannan gaskiya ba abin
Allah ya kyauta to duka annan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin
Upset Bella dan mai soro
da Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma injiniyan mu na yau sai ni Safinatu Sada Sudangi da nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.